This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31 da 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tushen gidajen radion amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodin shi kuke so akan voahausa.com. Masu saurari, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Yanzu ma dai Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Saba Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani bom ya halaka mutane a birnin Maiduguri.
Misalin karfe 3:45 ne da aka samu tashin wasu bombomai a garin Maiduguri wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da kuma jikata wasu.
To Allah ya kyauta, za kuma ku ji ƙarin bayani kan ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaiwa sashin 'yan jarida da ke fadarsa. Sannan muna tafe da labaran wasanni, amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ministan tsaron Amurka Ashton Carter ya faɗa yau Litinin cewa Amurka ba ta sha'awar koma zaman doya da manja ko fara wata sabuwar rigima da ƙasar Rasha. Kata ya ce takunkumin kare tattalin arziki da aka kagaba a Rashin na taka mata birki kan takarar da take a Ukraine. Babban jami'in tsaron na Amurka ya yi wannan furucin ne a wani taro a Berlin, inda kuma yake ganawa da ministan tsaron ƙasar, wato Ursula von der Leyen. Sakataren tsaron ya ce batun rikici na Ukraine ɗaya ne daga cikin jerin matsaloli da suke da shi da Rasha. Gobe Talata ke sa ran sakataren Carter zai yi balaguro zuwa Estonia domin ganawa da ministocin tsaron ƙasashen Estonia da Latvia da Lithuania waɗanda suka taɓa zama ƙarƙashin tarayyar Soviet. A halin da ake ci kuma ministocin harkokin wajen ƙasashe da suke tarayyar Turai sun amince yau Litinin su ƙara wa'adin takunkumin da suka aza a Rasha na tsawon wasu watanni shida, martani kan rawar da ƙasar take takawa a makwabciyarta Ukraine.
Mayakan Taliban ɗauke da muggan makamai sun kai hari kan majalisar dokokin Afghanistan a birnin Kabul. Harin ya haɗa da ƙunar baƙin wake da fashe-fashe da kuma harbe-harbe da bindigogi a wajen ginin majalisar, yayin da wakilai suke ciki suna aiki. An fara harin ne da wata gagarumar fashewa a babbar kofar shiga harabar majalisar. Wasu fashe-fashe da suka biyo baya sun sa an ga hayaki na tashi daga ginin, lamarin da ya sa 'yan majalisa suka tsere cikin tsoro. Wani kakakin ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar ya ce mayakan Taliban su bakwai waɗanda suka yi ɗamara da nakiyoyi suna daga cikin waɗanda suka kai harin, kuma dukkansu jami'an tsaro sun kashe su, wanda ya kawo ƙarshen ƙawanyar da aka yi wa majalisar na kusan sa'o'i biyu. Ma'aikatar ta ce babu wakilin majalisa ɗaya da ya jikkata a sakamakon harin, amma jami'an ƙasar suka ce aƙalla wasu mutane 30 sun jikkata, cikinsu har da mata 5 da yara 3, sannan wasu raunuka da suka samu suna da tsanani. Ofishin jakadancin Amurka da ke Kabul ya fitar da sanarwa inda ya Allah wadai da harin, yana cewa kai hari kan majalisa ya nuna a fili rashin mutunta tsarin demokuraɗiyya da doka da oda.
Yau Litinin jami'ai daga ƙasashe 19 masu amfani da kuɗin euro suna gudanar da shawarwari dangane da ƙasar Girka a yunkuri da ake yi na ganin ƙasar bata kasa biyan basussuka da ake binta ba a ƙarshen wannan wata. Prime Minister Girka Alexis Tsipras ya gudanar da shawarwari a birnin Brussels tare da shugabannin asusun ba da lamuni na duniya, wato IMF da na babban bankin Turai da kuma na ƙungiyar tarayyar Turai, bayan da ya bayyana wani daftari na yarjejeniyar da ya kira mai amfani da zai gano bakin zarin. Shugaban kungiyar tarayyar Turai Jean-Claude Juncker ya faɗa yau Litinin cewa sassan biyu suna ƙara samun fahimtar juna.
Ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen Iran da takwarorinsa na ƙasashen da ke cikin kungiyar tarayyar Turai suna taro a Luxembourg zagaye na ƙarshe a shawarwari da suke yi kan shirin nukiliyar Iran da zammacin yarjejeniya kamin ƙarewar wa'adi, wato 30 ga watan nan na Yuni. Ministan na Iran Muhammad Javad Zarif ya gana a keɓe da ministocin ƙasashen Jamus da Faransa kafin a yi babbar ganawa da shugabannin ƙasashen Turai. Zarif ya ce cimma yarjejeniya mai kyau kan shirin nukiliyar shi ne mafi mahimmanci kan ɗagewar ganin an mutunta wa'adin da aka gindaya. Ya ƙara da cewa har yanzu sassan biyu suna da bambance-bambance ta fuskar siyasa da kuma fasaha. Jiya Lahadi, Majalisar Dokokin Iran ta kada ƙuri'a na haramtawa sifitoci zuwa sansanonin soji da duba kasidu da kuma magana da masana kimiyya. cikin sharaɗin dokar an amince sojoji su binciki tashoshin nuclear ƙasar amma banda zuwa sansanonin soji.
Shugaban Amurka Barack Obama ya ce Amurka ba ta magance matsalar bambancin launin fata da ƙasar take fuskanta na shekaru masu yawa ba, da yake hira cikin wani shirin wani mai barkwanci Mark Meron da yake yadawa ta internet. Mr. Obama ya ce bambancin launin fata ba a magance shi ba. Shugaba Obama ya ambaci wata kalmar batunci da ake amfani da ita kan bakake, yana cewa daina amfani da kalmar a bainar jama'a ba shine mizanin auna ko an daina nuna bambancin launin fata ba. Mr. Obama ya ce al'umma ba za su iya kawar da baki ɗaya abubuwa da suka uku shekaru 200 zuwa 300 baya ba. Shugaban na Amurka ya ce halaye game da wariya sun sauya, ganin mahaifiyarsa farar fata ce mahaifinsa ko bakar fata. Duk da haka har yanzu ya ce tarihin bautar da bakar fata da wariya ba su kau baki ɗaya ba. Hakanan kuma shugaban na Amurka ya bayyana takaicin ganin har yanzu majalisun dokokin Amurka ba su yi wani abu kan batun mallakar makamai ba.
To, labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, rahotanni daga birnin Maiduguri da ke jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya na cewa wani bom ya tashi a kusa da wata tasha a Bagarot wanda ya sanadiyar mutuwar mutane akalla 7. Daga birnin na Maiduguri ga rahoton da wakilin muryar Amurka Haruna Dauda ya aiko mana.
A yau da misalin karfe 3:45 ne dai aka samu tashin wasu bombomai a garin Maiduguri wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da kuma jikata wasu. Wannan bomb din dai ya tashi ne a cikin tashar Baga inda aka ce ya halaka mutane da dama da kuma raunata wasu dake hada-hada a wannan lokaci. Rahotanni dake fitowa daga wannan tasha na nuni da cewa wasu ƴan gunar bakin wake ne mata suka shigo da wannan bomb din, yayin da a wani kaulin kuma na nuni da cewa an ajiye wannan bomb din ne wanda ya tashi a daidai lokacin da mutane ke sallah, amma ba a cikin masallaci ba. Wanda wannan tashin bomb din ya kasance na farko cikin wannan wata na Ramadana, sai kuma wani bomb na biyu da aka ce ya tashi da wata yarkuna bakin waken a wani wuri da ake kira Biok na ma akan titin Bagan ne, wanda aka ce yarkuna bakin waken ne ta fasa kanta da kanta kafin ta isa inda jama'a suke. Ga ma dai abin da wasu suka shaida mun tawaye ta ho game da tashin waɗannan bombomai kamar haka.
A masallaci ne a cikin kawai masallaci ne a cikin tasha masu gantacce wannan gidin in ka jiga kana ciki kana ba in ka jiga ciki kana kawai a tasha ba ga motsa farkon
eh in ka ce ana sallah aka da sallah a cikin masallaci ne
a cikin sallah cikin line aka ba masallaci bane aka
masallaci a cikin jama'a ne
a cikin jama'a ne
ya ga mutanen da abin ya jiwa rauni
eh akwai mutane da yawa wanda sun ji jiwa masu rauni kuma akwai
za ka ce na wannan da
abin wani na ganta ido na kuma yanzu ya kai mutum takwas ya an tafi da zuwa asibiti
amma an rufe kasuwan ne?
Wannan tashin bababai dai ya zo ne daidai lokacin da hukumomin kasar musamman ma rundunar sojan Najeriya ke cigaba da fafatawa da yayan kungiyar Boko Haram bayan isowar manyan hafsan sojojin kasar zuwa birnin Maiduguri na cigaba da fafatawa da waɗannan ƴan bindiga. Haruna Dauda, biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Ba mu kadai ba da Boko Haram, Allah ka shirye su baki daya, yara da manya cikin su gaba dai mai dosu hanyar zaman lafiya.
To, ai ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce ya bada umarnin a cire dukkanin shingayen bincike na soji da ke kan hanyar kasar. Shugaban ya bayyana hakan ne yayin da ya kaiwa sashen 'yan jarida da ke fadarsa, wato fadarsa, ziyara. Na tuntubi wakilinmu da ke fadar ta shugaban kasa wato Umar Faruk Musa ya kuma ce shugaban Najeriya ya fara musu jawabi ne kan aikin sa na ƴan jarida.
To da farko dai shugaban kasar ya ce ya kawo mana ziyara ce ta ban girma, murmukun a ce mu ne kananan ke kaiwa shugaban ban girma, ya ce shine ya kawo mana ban girma saboda irin muhimmancin da ya baiwa manema labaru ga aikin kawo canji da jam'iyyar sa ta APC ta ce za ta yi a Najeriya. Don haka yace wannan aiki na kawo canji ba zai yi ba sai da gaggawar haɗin kai na manema labaru a Najeriya, inda ya ba da tabbaci da yin alkawarin cewa babu ɗan jarida da za a gallazawa ko za a kuntatawa a tsawon mulkin sa sabanin abubuwan da aka yi a lokacin gwamnatin da ta gabata ta Goodluck Ebele Jonathan. Yace kowane ɗan jarida za a ba shi damar gudanar da aikin shi ba tare da tsangwama ba, ba tare da damuwa ba, kuma da dukkan haɗin kan da ya kamata domin a kawo canji a cikin Najeriya.
Baya ga batun barin ku ƴan jarida ku yi aikin ku cikin walwala, shin ya taɓa wasu batutuwa kuma?
Abu mai muhimmanci da ya faɗa kuma wanda ya burge kusan kowa kuma ƙasa baki ɗaya, ina tabbatar da an yi murna haka cewa ya soke wannan shinge na sojoji a duk faɗin Najeriya. Wato ƴan ƙasa dai za su walwala, za su motsa akan hanyoyi ba tare da wannan tsaye-tsaye da ake yi ana yi masu bincike na kwakwabba da sunan yaki da ta'addanci. Sannan kuma yau ne ya fara zama a gidan gwamnatin, kuma bayan gana da ya yi da manema labarun, muhimmin abu yau da ya yi shi ne na gana da dukkan jami'an tsaro na Najeriya, wato hafsoshin tsaro, inda suka tattauna akan matakan da aka ɗauka na yaƙi da ƙungiyar ta 'yan Boko Haram da kuma irin haɗin kai ko ayyukan da za a yi na haɗin gwiwa tsakanin sojojin Najeriya da na makwabtan ƙasashe, wanda aka ce a nan ma za a yi sauyi tsakanin haɗin kan da aka yi a baya zamanin Jonathan da yanzu, inda ba za a yi tsangwama ko hana jami'ai yin ayyukansu bisa ga ƙa'ida da dokoki ba kamar yadda aka tsara za a yaƙi 'yan wannan ƙungiyar gadan-gadan.
Umar Faruk Musa kenan, wakilin muryar Amurka a fadar shugaban ƙasar Najeriya. To a ci gaba da kawo muku hirarraki kan yadda azumin watan Ramadana ke tasiri akan masu yin azumin ga wannan malamin.
Sunana Dahir Ibrahim Kansila.
Malam, to menene tasirin azumin watan Ramadan a wajenka?
Gaskiya azumi yana tasiri sosai a wajena, don saboda wasu ayyuka da mutane suke suna da ragiya, ko da irin saban Allah da sauransu da mutane suke da wasu garuruwa da ake yi da ana ragiya da an ce wata azumi ya kama.
To karfe 5 ne yanzu, saura minti 17 a nan birnin Washington DC, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai labarin wasanni tare da Ali Mustafa Sokoto
daga Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
To a cikin shirin mana labaran wasannin wannan Litinin, za ku ji Aliko Dangote yana mai da martani ga masu sukar lamirin shirin sanar sai Arsenal.
Wancan za mu sai wani a Najeriya mu yi da shi wani abu ne daban, shi kuma sun Arsenal wani abu ne daban.
Tsohon jakadan Cote d'Ivoire a cikin FIFA ya ce ƙarya ake mishi ba wanda ya bashi cin hanci a daidai lokacin da shugaban ƙwallon Liberia ke fatar ya gaji Sepp Blatter. An yi wajen rawar da ƙasar Afirka ta ƙarshe a gasar cin kofin mata na duniya.
Sarar ta Kamaru dai ita ce kadai ƙasar Afirka da ta sami tsallakewa zuwa zagaye na biyu na gasar ta bana.
Hukumar ƙwallon ƙafar Najeriya kuma ta ce za ta gudanar da bincike na musamman akan kocin Najeriya ɗin Stephen Keshi bayan da ta ji cewa ashe cikin asiri yana ce yana neman aiki a wata ƙasa ta daban. Jama'a barkamu da wannan lokaci da sadonmu da ku a cikin wannan shiri na labaran wasanni. Da farko muna son mu bada godiya mai yawa ga wakilinmu na Sokoto wato Murtaza Faruku Sanyina da ya rike mana ragamar wannan shiri har na tsawon makonni uku lokacin da nake Najeriya a kan aiki. To bari mu fara da maganar Aliko Dangote, mutumin da a da Afirka ba mutumin da ya kashi wato arziki zunzurutun kuɗaɗe kenan, da kuma shirin da yake na ya sayi ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal. Shirya Aliko Dangote ɗan shekaru 58 da haihuwa ne, kuma ana jin yana da dukiyar da ba za ta kasa kusan dala biliyan ko kuma dala miliyan 20,000 ba na Amurka. Ya ce ya fi shekaru 30 yana goyon bayan su Arsenal ɗin. Alhaji Dangote ya ƙara wa wakilinmu Muhammadu Salisu Rabi'u bayani kan wannan ƙudurin nashi ne sai Arsenal ɗin.
A kwanakin baya kayi kudirin sayan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal dake kasar Burtaniya abin bai yiwu ba shin har yanzu kana kan wannan kudiri
to har yanzu ina nan muna da damu kasarin da mun yi magana to abin aka taso da abubuwan da yake ya zama cewa abin zai jawo abun nan kudi da kuma lokacin na zama very busy na abubuwa daban-daban insha Allah mun ba wa kanmu gap ne na wajen about 2 years da yake muna kokarin mu contact da sauransu da yake za mu ga ta yadda ke za mu siya na san cewa mutane duniya suna ci a me yasa ba za mu sai wani club a nan locally zan yi ba wancan za mu sai wani a Najeriya mu yi da shi wani abu ne daban shi kuma san asina wani abu ne daban so abubuwa ne guda biyu daban-daban
me baka sha'awa
na daje ina da sha'awan Arsenal kuma ka san abu ne wanda yake kana so ka yi wajen wannan ba zancen ka samu kuɗi bane ba zancen ka samu shina ga mutane kuma abu ne wanda kike so you know ba abu ne na cewar ba zuwa ne a bude factory din yin sugar ba sauraka you know na dade da Arsenal tun ya kai wajen misali wajen zai wajen shekara 30 akwai wannan David Dean shani shi da vice chairman din su kuma shine ɗaya daga cikin masu yawan share a cikin company to abokina ne ni ma kaina harkar da naso mai ta siyan sukari na shigo da sukari cikin Najeriya na 1980 da naso ma kafin na ji ko February 1980 watan biyu na 1980 da kojin sa ne naso mai siyan shuga to tun lokacin muka saba da shi muka zuwa kallon wasa da waye da sauransu su kaji tun da aka yi
Alhaji Aliko Dango take dan yake magana da wakilin mu Muhammadu Salisu Rabiu to a halin da ake ciki yanzu nan dai wani ba America da ake cewa Stan Kroenke shi da yake rike da wato jari mafi yawa a cikin ita wannan kungiya ta Arsenal din domin shi yake rike da kashi 67.2 na jarin nata yayin da dan attajirin na kasar Russia da ake kira Alisha Usmanov wato wanda jini biyu ne dan Russia ne da kuma dan Uzbekistan yake rike da kashi 30 cikin 100 na abinda wato na jarin wannan kungiya ta Arsenal sauran kuma suna hannun tsofaffin yan wasanta da sauran mutane da ke da jari a ciki to amma duk da haka Aliko Dangote ya dauka cewa Arsenal tana buƙatar canjin shugabanci domin ta ci gaba da samun nasara tsohon wakilin kasar Cote d'Ivoire a cikin kwamitin zartarwa na hukumar kwallon kafa ta duniya ta FIFA Jacques Anouma ya ce ƙarya ake mishi a zargin da ake yi na cewa wai an bashi cin hancin dala miliyan 1.5 a lokacin da kasar Qatar take nema a bata alfarma na ta dauki kungiyar hukumar wasan kwallon kafa duniya na shekarar 2022 wannan musantawa da yake tana zuwa ne a daidai lokacin da lauyoyin kasar Switzerland suke gudanar da bincike kan abin da suka ce sharholi yadda aka tabka wajen ba da su wannan wasannin na cin kofin duniya na shekaru 2018 da kuma shekarar 2022 din to amma misalin mu ya ce ya kamata a kyale shari'a da ya aikin ta a wannan al'amari din shi wannan matakin da hukumomin kasar Switzerland suka dauka na gudanar da bincike din ya biyo bayan zargin da aka yi wasu manyan kusoshi na ita FIFA da su bakwai don cikin watan Mayu na cewa sun karbi cin hanci da rashawa na kudaden da ba za su kasa dala miliyan 150 ba domin ba da wannan kwallo din kuma misano mai ce hata kudin da ya takatar ta baiwa hukumar kwallon kafa ta Afirka wato CAF na dala miliyan 2 a lokacin da take neman kwallon din nan ba wai yana nufin dole yan Afirka su jefa mata kuri'a a bata wasan ba to a cikin wannan cece kucin ne ita su jami'an kasar Qatar din suke wato zargin cewa su bada cin hancin dala miliyan 1.5 domin a ba su wannan wasa din kuma suka ce sun bada wannan cin hancin ne a cikin wata otal ta kasar wato ta birnin Luanda babban birnin kasar Angola kenan a shekarar 2010 to shine misano mai ce wannan ba za ta wato wannan zai nuna cewa shi baya da hannu a cikin wannan al'amari domin lokacin da aka yi wannan din baya ma cikin wannan kasar din ta Angola to ita ma ka tare zu ta dawo ta yi riba suna cewa ita ba ta taba bada wani cin hanci ga kowa ba to yayin da wannan take faruwa ne shugaban hukumar kwallon kafar Liberia ko Musa Bility yake ba da sanarwa cewa yana niyyar ya tsaya takarar neman shugabancin hukumar ta FIFA domin a cewar shi lokaci ya da ya kamata ragamar jan wannan hukuma din ya kuma hadin kasashen Afirka shi dai Bility dan shekaru 48 ne kuma shine mutum na biyu yanzu da ya fito ya nuna sha'awar sa na tsaya takara din na farkon shine Zico na kasar Brazil. To Mabilit ya ce a duniya ba yankin da yake da wakile ko ƙuri'u kamar nahiyar Afirka, saboda haka lokaci ya da ya kamata ta jara ga marfi fadin. To shi dai Mabilit wanda tun shekarar 2010 yake jan ragamar kungiyar ƙwallon kafar kasar su ta Liberia, yanzu za a ce a tarihi shine dan Afirka na biyu da taba neman tsayawa takarar shugabancin ita FIFA din. Na farko shine Isa Hayatu wanda yanzu haka har yanzu shine shugaban hukumar ƙwallon kafa ta Afirka, wanda ya gwada kara da Sabaleta a bayan shakashi a zaben da aka yi na shekarar 2002. A ran biyu ga watan nan da muke cikin na Yuni ne shi Sabaleta wanda dan shekaru 79 haihuwa ne ya ba da sanarwa cewa ba zai sake tsaya takara ba a sanadin wannan bincike na cin hanci da rashawa da ake a yanzu nan. A cikin watan da ya gabata ne su ma hukumomin ƙasar Amurka suka zagi kusoshin FIFA su 14 da makarabansu da cewa sun yi mandahana a cikin wannan al'amari din a daidai lokacin da zuwan can hukumomi na ƙasar Switzerland su ma suke gudanar da wannan binciken da muka ga muku daga yadda aka ba da alfarmar ɗaukar ɗawainiyar gasar cin kofin duniya na shekarun 2018 da kuma 2022. To shi Bilitin nan na Liberia dai ba kowa ya san shi ba in ka fito daga Afirka, amma dai sananne ne wajen tada rigima sosai, domin a zaben ƙarshe da aka yi ya raba kafa da mutanen wato sauran 'yan uwansa 'yan Afirka shugabannin hukumomin ƙwallon kafa na Afirka, lokacin da shi a maimakon ya goyi bayan Sabaleta da kowa ya ki ya goyi bayan shi ɗin, saboda haka ya yi fice. To zuwa yanzu dai bai riga ya samu goyon bayan sauran hukumomin ƙwallon kafa na wato yankunan duniya guda biyar ɗin da mutum ke bukata ba kafin ya tsaya wannan takara, amma ya ce ba da shakka zai samu. Hukumar ƙwallon kafar Najeriya ta ce ta gudanar ko kuma za ta gudanar da wani bincike na musamman kan kocin Najeriya ɗin Stephen Keshi, wanda ta samu labarin cewa wai ashe ya je yana neman aiki a ƙasar Ivory Coast ko kuma Cote d'Ivoire. A ranar Juma'a da ta gabata ɗin ne ita hukumar ƙwallon kafa ta Cote d'Ivoire ɗin ta ba da sanarwa cewa ta samu takardun neman zama koci daga mutane 59 da ke neman su gaji wanda zai bar aikin, wato Havrida, kuma daga cikin masu neman aikin hadda shi Stephen Keshi din. To za ka dai jerin gwanan mutane da ke neman wannan aiki din da aka sa a shafin internet na ita hukumar ƙwallon kafa ta Cote d'Ivoire an riga an cire shi. To amma hukumar ƙwallon kafa Najeriya ta ce wannan ba zai hana ta ci gaba da binciken da take so ta yi ba. Shi dai Keshi yanzu a karo na uku kenan yake zama kocin Najeriya bayan da aka sake ba shi wannan aiki a cikin watan Afrilu nan da ya gabata, lokacin da ya saka hannu a wata kwantarage ta shekaru biyu. A fitowarsa ta farko a matsayin kocin Super Eagles ya ci wa Najeriya kofin ƙalubalen kan Afirka na Cup of Nations na shekarar 2013. Kuma ko bayan wannan ba sake maimaita ko kuma sabunta kwantaragensa ba, sai aka ce sai bayan shekaru 2014 ya gama gasar cin kofin duniya. To amma ya zo ya samu rigingimu da yawa da suka sa har aka kore shi a matsayin koci, sai daga baya a sanadin sa bakin tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan aka maido shi. To madalla, to ƙarshenta dai ƙasa ta ƙarshe da ke wakiltar nahiyarmu ta Afirka a cikin gasar da ake yanzu haka a Canada ta cin kofin duniya na mata an fitar da ita, wato kamar kenan. Ga Murtala Faruku sun yi na da halin da ake ciki a cikin wannan gasar.
Gasar ta Kamaru dai ita ce kaɗai ƙasar Afirka da ta sami tsallakewa zuwa zagaye na biyu na gasar ta bana, bayan da sauran ƙasashe biyun da ke wakiltar nahiyar Afirka ɗin wato Cote d'Ivoire da Najeriya tuni da aka yi wajerar da su tun daga matakin rukuni-rukuni. Ƙasar Sin wato China ita ce ta fitar da Kamaru ɗin bayan da ta doke ta da ci ɗaya da nema a wasansu na zagayen 16. Abin da ya baiwa China ɗin damar kaiwa a matakin kwata final na gasar. China wacce ita ce ta zo ta biyu a gasar ta 1999 za ta kokara ne da duk wanda ya yi nasara tsakanin Amurka da kuma Colombia. A bangare ɗaya kuma ƙasar Australia ta baiwa Brazil mamaki sa'ad da 'yan matan na Australia suka sami kaiwa a wasan kwata final sakamakon doke takwarorinsu 'yan ƙasar Brazil ɗin da ci ɗaya da nema. Ƙasar ta Brazil dai ita ce ta zo ta ɗaya a rukuninsu kuma ba tare da an jefa mata ƙwallo ko ɗaya ba. To amma ƙwallo ɗaya tal ɗin da Australia ɗin ta jefa mata ta fitar da ita daga gasar. Australia ɗin ko za ta fafata wasan kwata final ne da duk wanda ya yi nasara a wasan Japan da Netherlands a gobe Talata. sauran kasashen da suka sami tsallakewa zuwa matakin quarter final na gasar ko su hada da Jamus wace ta doke Sweden da ci 4-1 da Faransa wace ita ko ta yi galaba akan Korea da ci 3-0 sai kuma mai masaukin baki wato Canada wace ta sami kaiwa a quarter final din bayan da ta doke Switzerland da ci 1 mai ban haushi. Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To jama'a duka nan muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin wannan rana sai Litinin mai zuwan Allah kai mu ne Ali Mustafa Sokoto a Washington.
Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Amurka na matakar damuwa dangane da gurfanarwa da kuma yanke hukuncin da wata kotun Bahraini ta yi akan Sheikh Ali Salma babban sakataren kungiyar adawa ta Al-Wufaq. An same shi da laifuffukan rurutu wutar gaba da ingiza jama'a domin su kiyin biyayya ga hukuma da kuma cin zarafin cibiyoyin gwamnati. Sheikh Ali malami ne na musulmi masu bin Shi'a. An garkama Sheikh Ali a gidan yari a cikin watan Disamba bayan wasu jawabai da ya gabatar kan ayi gyara akan harkokin siyasa bayan sake zaben sa da aka yi a matsayin shugaban jam'iyya. Kama shi da aka yi ya haifar da zanga-zanga a duk fadin kasar. A shekarar 2011 a lokacin da aka yi zanga-zangar kalubalanta gwamnati, jama'a da dama sun rasa rayukansu lokacin da gwamnatin Bahrain ta yi yunkurin murƙushe masu zanga-zangar neman ƙarin ƴanci da kawo ƙarshen nuna bambanci da gidan sarautar Bahrain ta ƴan sunni ke nunawa ƴan Shi'a masu rinjaye. Bahrain ta yi fama da rigingimu daban-daban tun daga lokacin. Amurka ta sha nana ta cewa jam'iyyun adawa da ke bayyana sukar gwamnati cikin lumana suna taka muhimmiyar rawa a duk wata ƙasa da al'umma mai ra'ayoyi da ka'idoji daban-daban. Samar da yanayin da zai ba da dama ga 'yancin siyasa a Bahrain na da matukar amfani a fadin gabas ta tsakiya da ma duniya baki ɗaya. Bugu da ƙari, wannan yanke hukunci da kotun Bahrain ta yi ka iya haifar da ƙaruwar tashin hankali. Ƙungiyar Amnesty International ta ce hukuncin da aka yanke wa Sheikh Ali wani misali ne da ke bayyana yin watsi da sharuɗan ƙasa da ƙasa da gwamnatin Bahrain ta yi, kuma ta yi kira ga a sake shi ba tare da ɓata lokaci ba. Amurka ta yi imanin cewa kada tsananta ko tsare kowa a ko'ina domin ya faɗi albarkacin bakinsa cikin lumana, kuma ya kamata a kauda duk wani zargi dangane da haka akan Sheikh Ali. Amurka ta yi kira da babban murya kan Bahrain akan ta mutunta alƙawuran da ke kanta na kare 'yancin faɗin albarkacin baki. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Yanzu kuma ga sahaba Imam Aliyu ya dawo da labarai a takaice.
Ministan tsaron Amurka Ashton Carter ya faɗa yau Litinin cewa Amurka ba ta da sha'awar a koma zaman doya da manja ko fara wata sabuwar rigima da ƙasar Rasha. Carter ya ce takunkumin kare tattalin arziki da aka ba Rashin na taka mata bilki kan takalar da take yi a ƙasar Ukraine. Babban jami'in tsaron na Amurka ya yi wannan furucin ne a wani taro a Berlin inda kuma yake ganawa da ministan tsaron Jamus. Mayakan Taliban dauke da muggan makamai sun kai hari kan majalisar dokokin Afghanistan a birnin Kabul. Harin ya hada da ƙunar bakin wake da fashe-fashe da kuma harbe-harbe da bindigogi a wajen ginin majalisar yayin da wakilai suke ciki. An fara harin ne da wata gagarumar fashewa babbar kofar shiga harabar majalisar. Yau Litinin jami'ai daga kasashe 19 masu amfani da kudin euro suna gudanar da shawarwari dangane da kasar Girka a yunkuri da suke na ganin kasar bata kasa biyan basussuka da ake binta a ƙarshen wannan wata ba.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a yau. Sai kuma gobin Allah kan mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin sahabo Imam Aliyu da Mrs. Julie Leathers Gresham da ta bada umarni, sai kuma injiniyan mu Mr. Bill. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, Muhammadu Lalo ke cewa ku kwana lafiya da fatan mu kuma za mu sha ruwa lafiya. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.